الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن سار على نهجهم واستنى بسنتهم واكتفى أثرهم ووالاهم إلى يوم التنادي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بياك يا أموا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى أزك ساكي حلرا وانا مجلس نامي البركة دمكي كراتو أزك Al-Qur'ani mai girma tare da fassara akan fahimtar magabata. Wanda muke a cikin wannan masallaci na Juma'a na tunawa da Malam Abubakar Muhammad Gumi, Allah ya ji kansa da rahama. Masallacin da yake nan unguwar Kasuwar Kaji a cikin garin Azare, ƙaramar hukumar Katagum, jihar Bauchi, Najeriya. Yau muna majalisi na 18 kuma mun sha ruwa na 18 a cikin wannan wata mai alfarma na Ramadan, Hijira 1446, wanda kuma ya zo daidai da 18 ga watan Maris miladiya shekara 2025. Muna karatu a cikin Suratu Ibrahima alayhi salatu wassalam. Jiya mun kwana a cikin aya ta 36, cikin aya ta 35. Insha Allahu ta'ala za mu ci gaba daga yadda muka tsaya zuwa yadda Allah maɗaukakin sarki ya ba mu iko. Gabanin nan akwai takardu na neman addu'a, akwai marasa lafiya, ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba su lafiya, Allah ya sanya jinyarsu ta zama kafara a gare su. Akwai waɗanda suka riga mu gidan gaskiya, Allah ya gafarta musu, Allah ya ji ƙayinsu, Allah ya sa mutuwa ta zama hutuwa a gare su. Akwai masu larura ta sana'a da wuraren aiki, Allah maɗaukakin sarki ya shiga lamuransu, Allah ya daidaita al'amuransu. Waɗanda ba su da aikin yi, Allah ta'ala ka ba su. Sannan akwai masu matsaloli na zamantakewar aure, Allah ka daidaita tsakaninsu, ka ba da mafita da za ta zama mafi alkhairi da maslaha. Sannan akwai waɗanda suka rasa kayayyakinsu, Allah ka maida musu da alkhairi, Allah ka sa abinda suka rasa din ya zama ya kare musu wata masiba daga cikin masihunka. Sannan kuma wanda yake ce yana so a saka ɗansa cikin addu'a saboda larurar rashin lafiya da yake fama da ita, to Allah ta'ala ya ba shi lafiya, Allah ya yi masa. Ya ce ga naira 1000 a saka asusun marayu, to Allah ya saka da alkhairi ya sa a mizani. Protocol umurujan gwamna ya turo saƙo na naira 50,000. Bayan 100,000 da ya turo a sa asusun marayu, ya kuma turo naira 50,000. 30,000 ya ce a ba arama. Goma a ba Malam Rabilu, 10,000 10,000 dubu goma a ba ɗan dauke dauke na hotuna da karatu. Arama shi ne mai dubu talatin. Malam kuma asibi ne. Kin san asibi a rabon gado ko? Shi ne wanda in dukiya ta kare yake faduwa. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya idda nufi, Allah ya biya bukata. Wanda ya ce da fatan malam ya sha ruwa lafiya. Shin wai kamshi idan ya shiga makogwaranka yana karya azumi? A kamshi ba ya karya azumi. Kamshi ai ba ci bane ba sha bane. Idan ya wuce makogwaro to sai dai faruwa, amma ba zai bada ma'anar ci da sha ba. Sannan wannan yake cewa da fatan malam ya sha ruwa lafiya, Allah ya kara maka lafiya da nisan kwana tare da imani. Amin. Menene hukuncin wanda idan an sha ruwa baya sha sai karfe 7? Menene hukuncin wanda baya jira a kira sallah rana tana faduwa karfe 6:29 ko 6:30 sai ya sha ruwa koda ba a kira sallah ba? Sannan kuma suna neman addu'a ta da sauran ƴan uwa, Allah ya ba su sa'ar cin jarrabawar duniya da lahira. To wannan ai bukatar mu ne gaba daya. Jarrabawar duniya da lahira kam ba dai ta makarantar boko ba, wannan jarrabawar kowa na bukatar ta. Ubangiji Allah ka ba mu sa'ar cin jarrabawar duniya da lahira. Allah ka tsallakar da mu fitintinin rayuwa da na mutuwa. To tambayar da yake shi ne hukuncin wanda baya shan ruwa sai karfe 7 na yamma. To wannan kuskure ne. A ka'ida a musulunci duk mai azumi idan rana ta fada azuminsa ya kare, kuma ana kiransa da ya gaggauta shan ruwa, domin Allah ya shar'anta azumi ne daga lokacin ketowar alfijir zuwa faduwar rana. Allah ta'ala ya ce thumma atimmu siyama ila al-layl, sannan ku cika azumi zuwa dare. Fassarar wannan dare kuma an same ta cikin fadi da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi mai tsira da amincin Allah ya ce idza aqbala al-layl min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabat ash-shamsu faqad afṭara as-ṣā'im. Idan dare ya nufo ta nan haka, yana nufin magudan rana. Yini ya tafi ta nan haka, yana nufin mafadar rana. Wa gharabati ash-shamsu, rana ta riga ta fadi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faqad afṭara as-ṣā'im, to mai azumi ya sha ruwa, ko ya sha ko kar ya sha, azuminsa ya kare. Amma sai ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mutum da zarar rana ta fadi, to ya karya azumin nan nasa da wani abu da zai sa bakin salati. Har yake cewa la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalul fitra, mutane ba za su gushe suna tare da alheri ba matakan za su gaggauta shan ruwa. Don haka mutum rana ta fadi kuma bai sha ruwa ba, a yanzu da take faduwa kimanin karfe 6:30 a ce sai ya kara minti 30 kafin ya sha ruwa, to wannan bid'a ce munkara, bid'a ce mummuna. Idan yana yin haka saboda Allah ne, to ya kaga wa Allah ƙarya. Idan yana yin haka da ra'ayi ne, to ya yi girman kai. Idan yana yin haka da jahilci ne, to Allah ya yafe mu baki ɗaya. Ga ilimi nan ya zo masa, da zarar rana ta fadi ake shan ruwa, ake karya azumi gabanin a sallaci magriba, gabanin ai sallar magriba. Sannan tambayar ta biyu da yake cewa wanda kuma in rana ta fadi yake shan ruwa bai jira kiran sallah ba fa, yayi daidai, shi ma mai kiran sallah ai sai da ya sha ya kira, ko ba haka ba? Abun bukata shine rana ta fadi, wanda ya sha ruwa kafin rana ta fadi ya lalata azuminsa. Wanda kuma bayan rana ta fadi ya sha ko ba a kira sallah ba, azuminsa ya kai, domin an alakanta azumin ne da faduwar rana ba da kiran sallah ba. Barin ma ladananmu na yanzu da sai mutun ya sha kunu ya ci kosai ya sha ruwan sanyi ya yi catil sannan ya hauƙirar sallah kaji ma murya tana makalewa saboda ta sha sanyi kafin ya kira sallah sai kuma kana can kai hangalgaga kana jira sai an kira sallah sannan ka sha ruwa to ba da kiran sallah aka rataya ba da faduwar rana aka rataya amin wa iyyakum Allah madaukakin sarki yace wa iqala ibrahim rabbi ja'al hada albalad amina
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق ربي لبني الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمسلمين يوم يقوم الحساب
جزاك الله خيرا الله يسعدك على خير abinda na manta ga alqur'ani mushafi kofi daya wata baiwar Allah ta aiko da naga kofi daya nace na waye aka ce na mai fassara ne ba na mai karatu ba nace to hadihi bitilka kenan an yi da beban ƙarya Allah ya saka da alkhairi Allah ya kai haske kabarin iyaye Allah ya biya mata bukatunta na alkhairi duniya da lahira Allah madaukakin sarki yace wa iqala ibrahim rabbi ja'al hadha albalad amina wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam rabbi innahunna adlalna katiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim ya mun fara karatu cikin waɗannan ayoyi masu albarka yayin da Allah yake ba mu labarin Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yayin da yayi addu'a wannan addu'a wa gari mai albarka garin Makka ya roki Allah ya sanya wannan gari ya zama gari sannan kuma gari mai aminci na zaman lafiya da kwanciyar hankali karkashin wannan muke karanto daga alqur'ani mai girma yadda Allah madaukakin sarki yake tabbatar da ya amshi wannan addu'a ta Annabi Ibrahim ya kuma tabbatar da aminci a garin Makka aminci ta fiskar shari'arsa da addinin sa da kuma aminci ta fiskar kaddararsa da hukuncinsa jiya mun karanta daga ayoyin alqur'ani mai girma wadanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da dokoki domin tabbatar da amincin mutane hatta da dabbobi a cikin illahirin haramin Makka muka karanto hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama daga Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu yadda annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ja layi dangane da kiyaye garin Makka da alfarmar garin Makka wanda yake kara tabbatar da amincin garin Makka. Sannan ta gefe guda Allah ya kaddara ya hukunta garin Makka garin zaman lafiya ne ala tilas bisa hukuncin Allah da ganin damarsa. Allah madaukakin sarki ya tsare garin Makka da tsarewarsa. Kewayen haramin Makka Allah ya tsare shi da ƙarfin rundunar mala'iku ta yadda mai son ya kawo zalunci a cikin garin Makka ko ta'addanci ko ya cutar da garin ko mutanen garin Allah ba zai bar shi ba da ƙarfin mulkinsa. Muka ba da misali da surar da Allah madaukakin sarki ya saukar a cikin Al-Qur'ani mai tsarki suratul fil, labarin mutanen giwa ƙaƙa ta kaya yadda suka nufi su rusa ɗakin Ka'aba tun a wancan lokaci tun kafin aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masana tarihi suka ce tun kafin ma a haife shi. Masu kiyayewa suka ce an haife shi ne ma a shekarar da aka yi wannan aika aka yi wannan hukunci aka yi wannan wato ɗauki ba da shekarar giwaye. To tun a wancan lokaci Allah yake ba ɗakinsa kariya, kuma zamani bayan zamani har kawo yanzu Allah yana ba wannan ɗaki mai alfarma da kewayensa kariya. To daga cikin abin da yake ƙara nuna cewa wannan ɗaki garin Makka yana da kariya daga Allah madaukakin sarki daga masifu da fitintunu abinda Al-Qur'ani yake cewa awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhaffafu an-nasu min hawlihim. Allah yake yanzu ba sa gani ana goranta wa Quraishawa. Awalam yarau yanzu ba sa gani anna ja'alna haraman aminan mun sanya wannan wuri nasu a matsayin harami wanda yake guri amintacce wurin zaman lafiya. Allah yake wa yutakhaffafu an-nasu min hawlihim ga kuma ana ta waftan mutane a kewayensu ga fitintunu suna faruwa a ƙasashen da ke kewaye da su amma su kuma sun zauna lafiya. Ba irin waɗannan fitintunu ba fitintunu irin waɗanda suka taɓa aukawa Kuwait, ba fitina irin wacce ta aukawa Yemen, ba fitina irin wacce ta aukawa Syria, ba fitina ta juyin juya hali irin wacce ta aukawa Iraki, ba fitina irin wacce ta aukawa Philippines da ƙasashen da suke kusa da su suke kusaci da makota. Ga sunan fitintunu kala-kala da fitintunu irin na siyasa na ƙasar Egypt da fitintunu irin na yaƙe-yaƙe da faɗa na ƙasar Sudan, duk waɗannan ƙasashen gabashin Makka da yammacinta da kudancinta da arewacinta ƙasashe ne barkatai suke cin wuta. Amma garin Makka Allah ya zaunar da shi lafiya. Allah ya ce awalam yarau anna ja'alna haraman aminan, yanzu mutanen Makka ba su gaba yadda muka sanya garinsu ya zama harami mai aminci na zaman lafiya. Wa yutakhaffafu an-nasu min hawlihim, amma kewaye da su kuma mutane ana ta waftarsu ana ta kashe-kashe ana ta yake ana ta zubar da jini. Wannan ya ishi misali ga wanda yake raye a wannan zamanin ma na yanzu kadai, ya san cewa lallai abin da wannan aya take faɗa shine hakikarin abin da yake faruwa. A wani wuri Allah ta'ala yake awalam numakkil lakum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in rizqan min ladunna. Allah yake awalam numakkil lakum haraman aminan, shin ba mu tabbatar musu garinsu a matsayin harami mai aminci ba? Quraishawa da kafiran Makka, ba mu tabbatar musu garinsu a matsayin harami gari mai alfarma kuma aminan mai aminci ba? يجبا إليه ثمرات كل شيء sannan ya'yan itatuwa da dangin abinci na kowane irin abu ana kawo musu akai akai ba yunwa tare da basta noma wannan ma ga duk wanda ya san me ake ciki a duniyar yau ya san cewa haka makka take haka Allah ya tsare makka daga duk wata irin fitina ta ta'addanci da musiba wannan da ikon sa da karfin mulkin sa subhanahu wataala ya zo cikin hadisin na Aisha radiyallahu anha cikin Bukhari da Muslim wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yaghdu jayshun al-ka'bata hatta idha kanu bi bayda'a min al-ard khusifa bi awwalihim wa akhirihim قالت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم من ليس منهم أو تدوايا وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم فقال أفضل الصلاة عليه أفضل الصلاة والسلام نعم يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake za a yi wani lokaci da wata rinduna ta ta'addanci za su kawo farmaki na yaki wa dakin Ka'aba hatta idza kanu bi bayda'a min al-ard hatta sun zo wata farfajiyar kasa wacce take fili fetal rerayin sahara kowa ya shigo wajen yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim sai Allah ya tsaga kasa da na gaba na farko zuwa na ƙarshe na baya duka balle na tsakiya za su rufta cikin wannan kasa su halaka gaba daya a wata riwaya mai tsira kadai shine mai bada labari za a bar guda daya mai bada labari nana Aisha tace ya ma'aikin Allah yaya za a rufta kasa da su da na farkon da na ƙarshe kuma alhalin cikin su akwai ƴan kasuwa wanda ba tafiyar farmakin suke yi ba su ƴan talla ne sannan akwai wanda ba a cikin su yake ba ƙetarewa yazo yi ko kallo yazo yi haddasu za a hada akwai ƴan fiwota akwai ƴan rake ƴan lemo akwai ƴan kafi akwai MPOS ko dan da tallata ya kawo su cikin jama'ar akwai da kuma wucewa zo yi daga jeji ya dawo zai wuce ya tsaya kallo labari ya je zo ya ga abin da ake lokacin da abin zai faru nana Aisha tace kowa har kowa har da mai raken da ke wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kwarai daga na farko har na ƙarshe kowa zai rufta cikin wannan kasa ثم يبعثون على نياتهم ان انذو تاشن سو الاهرا ني ا بانبانچه wannan abun da ya kawo shi kenan wannan talle yazo wannan wucewa yazo a can a tantance amma masifar zaka game da kowa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna allaha shadidul iqab wannan hadisi yana nuna mana kariyar da Allah madaukakin sarki ya tsara wa dakin Ka'aba ba za a iya cin mata ba ba za a iya kai mata farmaki ba wannan haka Allah ya hukunta to wani zai iya tambaya hadisi ya tabbata ingantacce a cikin Bukhari da Muslim hadisin Abdullahi dan Abbas da kuma hadisin Abu Huraira labarin wani bakin mutum gajere mai guntayen kore ana ce da shi gusuwai kataihu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace a ƙarshen zamani akwai wani mummunan bakin mutum ana ce da shi gusuwai kataihu zai fito daga Habasha zai zo da rinduna zai walwale rigar Ka'aba zai cire mata kyallinta da adanta gaba daya, zai mata tsirara, sannan ya hausince ta bulo bulo, ya wargaje ta, ya rushe ta, ya halaka ta gaba daya, ya ci nasara a ƙarshen zamani. Wannan hadithin ya tabbata yana Bukhari da Muslim. Wannan duswar kataini zai ci Makka. To abin tambaya a nan shi ne, abin da muke karantawa ɗin nan na amincin da Allah ya yi wa Makka shar'an wa ƙadaran, a shar'ance da kuma a ƙaddararsa, shin bai ci karo da ta'addancin da cin nasarar duswar kataini ba? Ansa Ibn Hajar ya bayar da ita, yace babu karo, Allah ya masa rahama, yace ba karo, yace lokacin da zuwai kataini zai kawo farmaki wa ɗakin Ka'aba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ƙarshen zamani ne, lokacin mata yu babu addinin ma gaba daya, saboda ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallama yace a ƙarshen zamani za a yi lokacin da za a ɗauke mummunai, Allah zai kawo iska mai daɗi mai sanyi, inda sauran wani wanda yake da imani a ban ƙasa za ta tafi da shi ta ɗauke shi. Wala taqumu sa'atu illa ala ashrarul khalqi, alqiyama ba za ta tsaya ba sai akan ashrarun halittu, sai ya zama saura ɗan iska kadai kafin alqiyama ta tsaya. Bayan Annabi Isa ya zo, Dujjal ya zo, Annabi Isa ya fatattaki Dujjal, an yi nasara, an kawar da ɓarna, Annabi Isa ya tafi, za a yi wani lokaci da za a ɗauke Alƙur'ani, za a ɗauke mummunai, ba wanda ya rage sai ɗan iska. To Ka'aba zama mai za ta yi? Kai ɗin za ka so a ce kana nan lokacin? To a irin wannan lokacin idan an ce wani ya zo ya rusa ɗakin Ka'aba, dama ba sauran mai kewaya ta, dama ba sauran mai bauta a wajen, dama abin da ya rage shi ne a busa ƙaho duniya ta tashi. Ma'ana dai Allah maɗaukakin sarki ya sanya aminci da tsaro wa ɗakin Ka'aba, matuƙar mumminai suna buƙatar da wannan waje, matuƙar mumminai suna da buƙatar wannan ɗaki mai albarka, suna da sauran rabo na ɗawafin wannan ɗaki. To Allah ba zai bari a cimma wannan ɗaki ba. Malam Sa'adi Allah ta'ala ya masa rahama a cikin tafsirinsa, a daidai wannan ayar sai ya ce fastajaba Allahu du'a'ahu shar'an wa qadaran, Allah sai ya amsa addu'ar Annabi Ibrahim a shar'ance da kuma a ƙaddararsa. فَحَرَّمَهُ اللَّهُ فِي الشَّرْعِ, sai Allah ya haramta garin Makka a dokokinsa na shari'a. وَيَسَّرَ مِنْ أَسْبَابِ حُرْمَتِهِ قَدْرًا مَا هُوَ مَعْلُومٌ, kuma Allah ya sauƙaƙe sabubba na tabbatar da haramcin Makka gwargwadon abin da aka riga aka sani, kamar yadda jiya muka karanta an hana shigar kafirai domin kar ma a samu bambancin addini, a samu ya mutsewa wata rana ba tare da cewa an hana zaman musulmai a cikin kafirai ba. A'a, ita dai Makka ne aka keɓe ta da wannan don a tabbatar da wannan aminci. Sannan jiya mun karanta nufin zalunci kawai a garin Makka za a dawwana wa mutum azaba mai radadi, nufin zalunci ko bid'a ko wata ɓarna fasadi a garin Makka zai sa a rubuta wa mutum azaba mai raɗaɗi ranar alkiyama. Wannan ma Allah ya kawo wannan doka domin a ƙara sauƙaƙe alfarmar garin Makka. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala mai tsarki da buwaya, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, Allah ya hana farauta hatta ta dabba daga cikin dabbobin haramin Makka domin tabbatar da wannan aminci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da an hana farauta, an hana kisa, an hana yaki, an hana cire ciyawa, an hana cire bishiya kafaffiya da ta tsoro da karta kamar bishiyar kaya ko da kaya ce, an hana daukan tsuntuwa tare da cewa waɗannan abubuwan yaki dai shari'ar Allah ne in ta kama a yi in ba Makka bane ba. Farauta halal ne ga dukkan wanda ya nufi yin farauta in ba a harami bane ba. Sannan haka tsuntuwa ana ɗauka, wata ma ana iya mallakarta, amma ta garin Makka ita ba a iya mallakarta ta kowace irin sura ta zo. Duk da ana iya tarar ƙaya a waɗansu wurare ba a Makka ba, a haramin Makka ba. Ana iya tarar ciyawa a waɗansu wurare ba a haramin Makka ba. Malam ya ce waɗannan yana daga cikin sabubba da Allah ya gindaya ya sanya su don sauƙaƙe tabbatar da alfarmar Makka. Sannan malam ya ce hatta innahu lam yuridhu zalimun bi su'in illa qasamahu Allah. Har sai da ya kai ga garin Makka ba wani azzalimi da zai nufi garin Makka da mummunan nufi face sai Allah ya karya shi. Kama fa'ala bi ashabil fil wa ghayrihim, kamar yadda Allah ya yi da mutanen giwa da wasosu. A takaice, daidai wannan gaba da Annabi Ibrahim ya ce rabbi ja'al hadhal balada amina, ya ubangijina ka sanya wannan gari na Makka ya zama gari mai aminci, gari amintacce. Waɗannan dalilai ko haka muka takaita sun tabbatar mana da cewa lallai aminci ya tabbata garin Makka. Aminci ya tabbata garin Makka. Wata rana a aji, bayan da safe da hantsi, an ɗauki hukuncin kisasi a kan waɗansu mutum biyu a garin Madina. Mun je kallo mun dawo, mun zo aji da rana, sai malamin yake ba mu labari cewa waɗannan mutane guda biyu da aka kashe su yau, yace ajeji suka tarwani wani, suka ƙwace motarsa, suka harbe shi, suka gudu, suka je suka ɓatar da motar. Aka shiga bincike ana neman su, sun yi ɓadda bani, sun ɓadda ƙafa. An ɗauki tsawon lokaci ana bincike ana neman su a gano wannan mutumin, tunda gawarsa kawai aka samu, ba a san waye masa haka ba. Aka shiga bincike waye masa haka. Ana bincike, suka ce waɗannan mutanen a airport sun gama komai da screening da komai, za su hau jirgi su bar ƙasar. Mutanen Pakistan ne. A airport a nan ta wani dalili aka gano ake tuhumar. Cikin wannan tuhumar aka gano su ne suka aikata waccar aika. Aka kai su kotu, aka yi musu hukuncin kisa. Shine yau aka zo aka zartar da kisa. Yace haka wasu mutum biyu da suka je suka samu wani mutumi ma'aikaci da ya ritaya, an ba shi kuɗinsa na gratuity. Dattijo suka je gidansa cikin dare, suka same shi yana bacci, suka ɗauki shimah ɗinsa, abinda suke cewa shimah, mu anan muna cewa hirami ko, sai suka ɗaure masa bakinsa don kar ya ihu. Wajen ɗaure bakin suka haɗa da hancin, ba su sani ba. Suka fashe dukiyarsa ta gratuity da duk abin da za su iya ɗauka na arziki, suka yi zina da matarsa, suka tsallake suka fice. Kuma kawai gari ne ya waye aka zo aka samu wannan ta'addancin a gidan. Amma su ma sai da Allah Maɗaukakin Sarki ya sa dubunsu ta cika, aka kama su kuma aka tsayar musu da hukunci na ƙisasi, su ma mun kalli kison shi. Wannan malami da yake mana wannan hira su yake cewa haka Allah Maɗaukakin Sarki ya tabbatar da aminci a wannan waje, babu wanda zai yi barna ta ta'addanci ya zubda jini abinda Allah ya hana ya shiga haƙƙin wani yace sabadda kariyar da Allah ya sanya wajen da kuma adalci da Allah ya sanya a zukatan shugabannin wajen duk yadda mutum ya buya da buya irin tasa sai Allah ya tura masa shi yace shi asaninsa ba a taba ta'addancin da ya kai a kashe rai ba ko rai na jariri ne ba a taba yi ba ba tare da an samu wanda yayi ba yace shi asaninsa shi ba a taba ta'addanci da ya kai a kashe rai ko rai na jariri bane ba ba tare da an samu wanda ya aikata wannan ta'addanci ba rai guda daya yace ko na jariri ne a iya saninsa ba a taba yi ba ya hada da amincin Allah da ya hukunta a wajen da kuma adalcin shugabanni babu hadin baki babu hadin baki ba hadin gwiwa ba munafurci kuma babu cin hanci ba rashawa Allah ka sa mu cika da imani Allah ka gyara mana al'ummar mu amma wata kasa malam sai a kore shanu 100 a kashe mutum 70 kuma da mashina 50 kuma a neme su a rasa sai dai a yi ta kuka yin gari ya waye wasu kasashen haka ne Allah ka amincar da su Allah madaukakin sarki ya ce wa idh qala ibrahim rabbi ij'al hadha al-balada amina kina lokacin da annabin Allah ibrahim ya ce ya ubangiji na ka sanya wannan gari ya zama gari mai aminci wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam ya Allah ka hane ni dani da iyana dani da iyana ka hane mu bautawa gumaka wajnubni ka hane ni ay wamna'ni wa a'idni ya Allah ka hane ni ka tsare ni sai yace wa baniya da iyana nan da yace baniya duk da yana lafazin yana nufin maza ne amma da uslubi na larabci na fasaha na balaga mata su shiga ciki tagliban akan ambaci maza amma kuma mata suna shiga cikin su a hukunci in ba wani dalili ne ya cire mata ba ya Allah ka tsare ka hane ni da ni da ƴaƴana an na'budal asnam an nan masdariya ce ai wajnubni wa baniya ibadatal asnam ya Allah ka tsare ni da ni da ƴaƴana ka tsare mu bautar gumaka bayan annabi ibrahim ya roki Allah aminci sannan addu'a shi ta biyu shine yana roƙon Allah ya tsare shi daga bautar gumaka kuma ya tsare ƴaƴansa daga bautar gumaka wannan yana nuna maka yadda annabawan Allah suke damuwa da al'amarin tauhidi da al'amarin addini kuma duk wani salihin bawa zaka samu mafi girman bukatarsa tabbatar digadigansa akan tauhidi da addini duk mutumin kirki bai da bukatar da ta tsara addini sannan haka wa ƴaƴansa ya ubangiji na ka tsare ni sai ce dani da ƴaƴana kada mu bauta gumaka saboda bautar gumaka a wancan lokacin ita ce sana'a mafi shahara wanda kowa ya dumu-dumu a cikinta ta kama zukata da kwakwalan mutanen wannan lokaci kuma mafi girman taɓewa ce mafi munin taɓewa shirka da Allah bautar gumaka nau'i ne daga nau'uka na shirka shirka nau'uka ce da yawa tana da kuma salo iri-iri tana da kamanni da fiskoki kala-kala manya-manyan fiskoki da ƙanana bayyananu da ɓoyayyu bautar gumaka ɗaya ne daga cikin kaloli na shirka to saboda a wancan lokacin ita ce kala mafi shahara mafi bayyana wacce ake yayi sai ya ambace ta amma dukkan shirka a bar neman tsari ce Allah ka tsare mu da mu da zuriyar mu daga yin shirka ko karama ko babba ko wace iri ce a dabi'a ta dan adam Allah ya sanya wa dan adam san ƴaƴansa kowa an sa masa san ƴaƴansa in dai ƴaƴa na halal ne to kowa an sa masa san ƴaƴansa da zuriyarsa to amma annabawa da salihan bayi mafi girman kaunarsu ga ƴaƴayensu da take bayyanawa shine ƴaƴayen su tsira da addini idan ƴaƴayen sun tsira da addini to an yi babban rabo an ci ribar rayuwa rayuwa ta yi kyau duniya da lahira annabi ibrahim da zuriyarsa ababen koyi ne a wannan babi dubi cikin suratul baqara da Allah madaukakin sarki yake cewa wa in yarfa'u ibrahimun qawa'ida min albayti wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana waj'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka Allah madaukakin sarki yake cewa lokacin da ibrahim da isma'il da ɗansa isma'il suke daga harsashin ginin ɗakin Ka'aba lokacin da suke aikin ginin ɗakin Ka'aba suna cewa rabbana taqabbal minna ya ubangijinmu ka karba mana innaka antas sami'ul alim ya Allah kai me ji ne kuma masani suka ce rabbana ya ubangijinmu waj'alna muslimain laka ka sanya mu masu miƙa wuya zuwa gare ka musulmai a gare ka masu imani da kai wa min zurriyatina sannan ka sanya daga cikin zuriyar mu asan masu imani da kai masu musulunci masu bauta maka ummatan muslimatan a samu al'umma mai miƙa wuya laka a gare ka haka Allah ta'ala ya sake ba mu labari lokacin da annabi Yaqub shi ma yayi wasiya wa ƴaƴansa yace wa wasa biha ibrahim banihi wa yaqub ya baniya inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun wannan dai addu'ar wannan bukatar dai da ita ce annabi ibrahim yayi wasiya da ita ce annabi yaqub yayi wasiya suka yi wasiya wa ƴaƴansu ya baniya ووصّى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين كون الناس يسي يا إكو إهانا الله يا زابا مكو الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون كرك متو فاتيكونا مسلمي الله يسي أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت كو كنا نن لو كتن دي يعقوب يذو متوى يعقوب ما حيثي النبي Yusuf idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di yataro ƴaƴansa yace bayan na mutu me za ku bautawa qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun sai da ya tsile su yi musu wasiya yana cikin halin bankwana da duniya ya tara su ba maganar dukiya yayi musu ba maganar da yayi musu ma ta'buduna min ba'di a bayan bana nan me za ku bauta ba qalu suka ce na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika za mu bauta wa allahnka abun bautar ka abun bautar ubanninka suwaye ubannin ibrahim wa isma'il wa ishaq ibrahim kakanka da isma'il baffanka da ishaq babanka allahnsu Allahnka Allahnsu abun bautarka abun bautarsu shi za mu bautawa ilahan wahidan abun bauta guda daya wa nahnu lahu muslimun mune maka albishi dukkan mu musulmai ne duba yadda annabawa suke tattalin zuriyarsu tuna annabi Nuhu yana da kangararren da amma wannan dan yana ransa da Allah ya bashi izinin ya kera kwale-kwale kuma Allah ya kawo masifar ruwan tufana ya umarce shi ya tattari dukkan dangin halitta mace da namiji har dabbobi sannan ya hada kan iyalansa a cikin wannan jirgin ruwa domin su tsira yau ranar halaka ce ba ne tsira sai wanda yake cikin wannan jirgin ruwa da guda ɗaya wanda ya kangare wa annabi Nuhu ya tafi ya je hau kan dutse ruwa ya fara ƙuƙƙulowa annabi Nuhu ya kiran wannan ɗa ya bunayyar kan ma'ana ya bunayyar kan ma'ana wala takum ma'al kafirin yana cewa ya kai ɗana ka zo ka hau jirgin nan kar ka biye wa kafirai kaga ɗan ma fa kafiri ne amma yake cewa kar ka biye wa kafirai don ka san cewa Bahaushe ya ce hannunka baya riɓewa ka cire ka yar amma ɗan nan yake sa'awi ila jabalin ya asimuni min alma dattijo ku je abunku dutsen nan ya ishe ni zai bani kariya daga wannan ruwa annabi Nuhu yace la asima al-yawma min amri Allah illa man rahim kai tonka ba wata kariya yau daga al'amarin Allah sai wanda Allah ya ji kai kawai wannan dabarar taka ruwa ruwa ce ba mai kaiwa bace ba Allah yace fa hala bainahumul mawju nan da nan kumfan ruwa da ruwa ya waina shi ke shiga tsakanin su can igiyar ruwa can yarfa shi daga sama sai ya fada cikin ruwa ba san ina yake ba labarin sa ne yazo fa kana min al-mughraqina sai ya zama daga cikin halakakku dilmiyayyu nutsatsu a cikin ruwa amma annabi Nuhu bai fidda tsammani ba wanada nuhu rabbahu qala rabbi inna bani min ahli annabi Nuhu sai gashi yana cewa ya ubangiji na ka ce in dauka hadda iyalaina wannan dan nawa ma yana cikin iyalaina kamun alƙawarin na hada da iyalaina shi ma yana cikin iyalaina wa inna wa'daka alhaqu alƙawarinka kuma gaskiya ne wa anta arhamur rahimin yana lallashin Allah da Allah kai fa mai jin kai ne duk wani mai jin kai ya Allah bayan ka yake yana san dan sai tsira Allah ya ce ya Nuhu innahu laysa min ahlika Nuhu wannan yaron baya cikin iyalanka innahu amalun ghayru salih aikin sa ba irin naka bane annabin Allah Zakariya ya damu ya samu haihuwa bayan ya girma yana ta addu'a Allah ka bani zuriya tayyiba har Allah madaukakin sarki yake bada labarin sa hunalika da'a zakariya rabbahu qala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a anan ne fa zakariya ya kira ubangijinsa yace rabbi ya ubangijina habli min ladunka zurriyatan tayyibatan ka min kyauta daga wajenka na wata zuriya sai yace tayyiba nan yana nufin zuriya mai addini wacce za ta gaje ni ta gaji gidan annabta ta gaji ilimi ta gaji nagarta ta gaji bauta maka kai kadai a matsayin Allah abin bauta bai roki zuriya haka karangatsai ba sai ce zuriya tayyiba zuriya ta gari yace innaka sami'u du'a ya Allah kai mai jin addu'a a wani wuri Allah yace wa habna lahu yahya wa aslahna lahu zawja sai muka bashi ya haya muka kuma inganta masa matarsa mahaifiyar nana Maryamu da Allah madaukakin sarki ya mata arzikin ciki ta dauki juna Allah ya bada labarin ta iz qalat imra'atu imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka anta as-sami'u ad-du'a fanadathu al-mala'ikatu إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم سيتتي وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم da ta haifu ta ga mata ce sai take ya ubangiji mata na haifa amma tare da haka ya Allah inni u'iduha bika ina nema mata tsarinka wa min zurriyatiha haka zuriyarta ma gaba daya ina nema mata tsarinka min ash-shaytanir rajim daga shaytan jefaffe annabawan Allah da salihan bayi haka ne da abin su da al'adar su akan yayan su kowa yana son ɗa kuma kowa yana son ɗansa yayi abin kirki amma wani damuwarsa ɗansa yayi abin kirki a addinin Allah amma wani damuwarsa ɗansa yayi abin kirki a duniya bayan Allah na ƙwarai so suke su haifi zuriya mai addini so suke ƴaƴansu su yi addini su yi nagarta su yi halayya ta ƙwarai ko ba su rayu da ko kwabo ba ko ba su rayu da ko titi ba to su kwalliya ta biya kuɗin sabulu amma da dama ba wannan tafarkin yanzu aka ɗauka ba abinda aka ɗauka shine yaya za a yi ɗana ya tare mu masifar rayuwa ya za a yi ɗana ya samu abinda ni ma zan kwanta na huta ya dinga bani ci da sha ya za a yi ɗana ya gina min gida ya za a yi ɗana ya tsaya min abin hawa ya za a yi ɗana ya yi bajinta a rayuwa sai zama ana hangen ya za a rayu ya rayuwa za ta yi kyau shi yasa kowa harsashin da yake aza wa ƴaƴansa galibi a yanzu harsashi ne na yaya za a yi duniya ta yi kyau ita kuma duniya banzar aba ce idan ta riga ta ƙare ɗin nan to ta ƙare da komanta idan ta ƙare to ta ƙare tare da komanta wanda ya tsaya ya bauta mata ya damu da ita ya yi mata wahala bai yi tanadin kwanciyar kabari ba to ran da ya faɗi ya mutu duniyarsa ta ƙare kuma rabansa ya ƙare bashi da sauran rabo kuma in dai na jin daɗi ne rabansa ya ƙare ita duniya haka take ta kada kowa an gani aka ce wani mutumi ya tura ɗansa makaranta university yana kashe masa makudan kuɗaɗe a ƙasar waje yaron da ya je sai ya samu abokai mutanen kirki a can sai suka shiga haddar alƙur'ani zuwa lokacin da zai gama jami'a ya haddace alƙur'ani ya gama jami'a ga certificate ɗinsa an ba shi certificate ya gama jami'a kuma ya haddace alƙur'ani saboda nutsuwar da ya samu a can da irin abokan da ya samu da ya dawo gida farkon albishir da zai yi babansa shine dadi albishir har ma na haddace alqur'ani sai uban ya murtuke fiska sai ya bata rai sai ce ashe ba abin da ya kai kama kai ba kenan ashe ma kenan ba abin da ya kai kama kai ba wato yana ganin cewa a cikin kuɗinsa da ɗawainiyarsa da yake masa ya yi squeezing ya wafci lokacin da zai haddar alƙur'ani wanda bai ba shi wannan damar ba ya kashe wannan kuɗin a banza ke me yasa zai masa wannan tokaciyar in ba baƙin ciki ya ji na ya yi sponsoring ɗinsa ya yi haddar alƙur'ani ba wato yana ganin in ba dan ya shagala da haddar alƙur'ani ba me yasa certificate ɗin da zai zo da shi sai ya fi wannan inganci kuma ya fi bukatar a ce certificate ɗin ya zo da ingancin da yake bukata sama da a ce ya zo da wannan albishir ɗin na ya haddace alƙur'ani da girma kuma mutum yana sallah kuma yana roƙon Allah ya bashi aljanna kuma ya zama wannan ita ce zuciyarsa ga annabawan Allah annabi Ibrahim yana cewa ya ubangijina ka haneni kaga dama yake da ita fa ka duba addu'ar da ya roƙa ta amincin makka yadda Allah ya amsa har yau ɗin nan makka tana cikin aminci da kwanciyar hankali don kasancewa bakinsa mai kaifi ne gatarsa ta kai gata in yace Allah yi mun Allah zai masa amma abin da ya roƙa akan ƴaƴansa shine addini abin da ya roƙa akan ƴaƴansa shine addini yanzu dan Allah a ce an baka addu'a guda ɗaya a wannan wata mai albarka kayi wa ƴaƴanka ka roƙa wa ƴaƴanka wata bukata guda ɗaya iya ɗaya ne ba za a ma biyu ba me za ka roƙa musu me za ka roƙa a daren Lailatul Qadr ka ji mala'ika ya taɓa kafaɗarka ya ce ka dace faɗi bukata ɗaya ta ƴaƴanka me za ka ci annabi Ibrahim yana da wannan damar sai ya ce wajnubni wa baniya an na'budal asnam ya Allah ka tsare ni ka hane ni da ni da ƴaƴana ka hane mu bautar gumaka kar mu bauta a gumaka in an yi haka an biya masa bukata Allah ka sa mu cika da imani
amin
Allah ka tabbatar da gadagan mu akan addinin ka
amin
rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها يا رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين